daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 17:25:60 masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za su yi kama muka tsaye a zangon FM na BOA Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da dalol sai tashar Alpha Radio kuma su yi a kasar Ghana kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a lokacin da aka so ta adireshin mu na boahausa.com masu sauraron mu assalamu alaikum ni ne Sarfila Hashin Gumel tare da Baba Yakubu Makeri muka sake dawowa a shirin mu na hantsi cikin shirin za ku ji cewa kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta zargi sojojin Najeriya da amfani da ƙarfi fiye da kima kan 'yan shi'a masu zanga-zanga a Abuja a jihar Neja kuma malaman kwaleji ne suka tsunduma yajin aikin sai ba ta gani haka kuma za ku ji kungiyar 'yan jarida mata ta shiryawa mata bita don faɗakar da su illar cutar daji wato kansa daga nan kuma Maryam Dauda za ta shigo mana da shirinta na kallabi tsakanin rawuna sai kuma wato sharhin jaridun Amurka da kuma wasu ra'ayoyi da kuma su rukuye kurakuna ajiye mana ta waya amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu Baba Yakubu Makiri Shugaban Amurka Donald Trump ya ƙara gangami akan yunkurin sa na soke dokar da take baiwa yaran da aka haifa a nan Amurka yancin zama 'yan ƙasa yayin da dubban bakin haure suke ƙarasowa a hankali zuwa iyakar kudancin Amurka da yake jawabi a wurin taron gangamin siyasa a yammacin shekaran jiya Laraba kafin zaben rabin wa'adi na mako mai zuwa Trump ya yi kokarin neman goyon bayan jama'a akan shawaran da ya yanke na wato kashe dokar 'yanci zama dan kasa kenan ta haihuwa yace a cikin dan lokaci idan sun shigo kasar mu sai kaga 'ya'yan ɗaruruwan bakin haure da ba su da izinin zama kasar sun zama 'yan kasa kai tsaye saboda wannan dokar mara ma'ana kuma nan take sai su samu daman cin kowane amfani da duk wani ba amurke zai iya samu na biliyoyin dala a duk lokaci ko kuma a duk shekara Trump ya kuma ce zai aika da sojoji 15,000 akan iyakar kasar da Mexico domin hana ayarin bakin hauren daga tsakiyar nahiyar Amurka wanda suke niyyar shigowa Amurka ba bisa ka'ida ba shiga Trump ya bayyana bakin haure a matsayin mutanen da ya kamata a ji tsoron su ko da yake akasarin bakin haure sun ce suna zuwa nan Amurka ne saboda su guje wa tashin hankali kuma su samu rayuwa mai inganci da ba su samu a kasar su An fitar da wani sabon shirin wasan kwaikwayo na haɗin gwiwa tsakanin hukumar bakin haure ta Majalisar Ɗinkin Duniya da wasu ƙungiyoyi masu gudanar da ayyukan bakin haure da safaran mutane a Najeriya akan yadda za a faɗakar da mutane daga yin balaguro mai cike da haɗari zuwa Turai. Za a watsa shirin ne na kwaikwayon. Wanda aka shirya a cikin salon turanci na English ko kuma broken da yarbanci da kuma wasu harsunan jihohin Najeriya guda shida.
Speed FM, first pigeon station for Edo State. We lead, others follow.
A jihar Edo yana cikin gidajen rediyon da za su watsa wannan shiri mai take a broad matter ko kuma batun turai a hausance a shirin da aka yi kashi 13 akan balaguro ba bisa ka'ida ba kana kuma za a rika ba masu sauraro dama su kira ta waya kai tsaye su shiga shirin domin bada albarkacin bakin su da kuma labari da suka sani akan wannan batun duk da hadarin tafiyar mai magana da yawun hukumar bakin haure ta Majalisar Ɗinkin Duniya Joel Mindman ya ce wannan balagurun na ƙara samun habaka ya faɗa wa muryar Amurka cewa hotuna da labarun farfaganda da ake ɗorawa akan shafukan sada zumunta suna nuna akwai rayuwa mai kyau a Turai lamarin da ke yaudaran bakin haure daga Afirka ta yamma suna gwada wannan tafiyar Ma'aikata na kamfanin Google a faɗin duniya sun yi aiki domin kalubalantar yadda kamfanin ke kula da batun neman yin lalata da mata. Wannan yaji aiki ne na gama gari da ma'aikatan suke yi a faɗin duniya. Daga Singapore zuwa Dublin da Sao Paulo da Brazil da kuma Praia sai kuma Oklahoma. Ma'aikatan Google sun fice daga ofishinsu domin kalubalantar yadda katafarin kamfanin yanar gizon ya nuna wariya a kan batun neman lalata da mata. Sun kuma bayyana matukar damuwarsu a kan wurin aikin kamfanin. A San Francisco, inda Google yake da ofisoshi da dama, daruruwa na ma'aikatan kamfanin sun taru a babban kasuwar zamani inda suka yi jawabi kan suka rike kwalaye masu rubutu da dama. Wani daga ciki na cewa na kai kara amma an kara mishi girma. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka tana kira ga Saudi Arabia ta yi kokari ta gano gawar dan jarida dan da aka kashe Jamal Khashoggi kuma ta mika shi ga iyalansa tare da bata lokaci ba. An kashe Khashoggi ne a lokacin da ya shiga ofishin jakadancin Saudiya Istanbul a watan da ya gabata, a cewar wani mai bincike na musamman daga Turkiya. Yanzu ba a gano gawar ba, ko da yake dai a cikin watan jiya yan sandan Turkiya sun gudanar da bincike.
Baba Yakubu Kirke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to bari mu bude taskarar hoton namu daga babban birnin tarayya Abuja, inda kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta zargi sojojin Najeriya da yin amfani da ƙarfi fiye da kima kan 'yan Shi'a masu zanga-zanga. Sale Shehu Ashaka, gare ka.
Kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta zargi sojojin Najeriya da amfani da ƙarfi da ya wuce kima kan 'yan kungiyar Shi'a mabiya Ibrahim Al-Zazzagi a lokacin da suka fito zanga-zanga a Abuja. Isa Sunusi shine jami'in labarin kungiyar a Najeriya.
Binciken da muka yi ya nuna cewa ya zuwa yanzu an kashe mabiya Shi'a mutum 45, a rana guda kacala an kashe mutum 39. Kuma abu mafi ban takaici shine cewa sojoji da 'yan sanda da suka zo suna tunkarar waɗannan mutane ba wai suna tunkarar su ne domin su tabbatar da cewa komai ya tafi lafiya ba, a suna tunkarar su ne kawai kai tsaye da manufar kashe su. Wannan abu ne da bai dace ba, ya saba wa tsarin mulkin Najeriya, ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa.
Rundunar sojin Najeriya ta zargi 'yan Shi'a da neman kwace bataliyar soja da ke gadin mashigar birnin ta bangaren gabas, wanda hakan ne ya jawo akasin da bayyana cewa 'yan sanda ne ke da haƙƙin kare cikin gari.
Are we not aware that this movement is supported by Iran? What they are doing, they have a lot of money to do it. So do you have a country?
Wannan fa kungiya ce da ke samun marabaya daga Iran, kuma tana samun makudan kudi daga wajen Iran din. Don haka idan ba a dau mataki a kanta ba, za ta iya fin Boko Haram hatsari, inji mukaddashin jami'in labarin rundunar tsaron Najeriya Brigadier General John Agib. Duk da haka, Isa Sunusi na Amnesty International ya ce abun kunya ne matakin da sojojin suka dauka kan fararen hula.
Ya kamata ne hukumomin tsaron Najeriya su sani cewa duniya ta canza, abubuwan da suke yi abun kunya ne duk duniya idan aka kalla kimar su da mutuncin su yana ci gaba da zubewa, domin bai kamata ba mutanen da suka fito suna bayyana ra'ayin su ba tare da sun dau makami ba, su yi kokarin su kashe wani ba, a dau bindiga ana kashe su. Wannan ko dabba bai kamata a yi mata haka ba. Sannan kuma mun gano cewa abin takaicin ma shine hukumomin Najeriya a wannan karan sun yi amfani da manyan bindigogi waɗanda ko a fagen yaki sai takure ake amfani da su, wato machine gun kenan, wajen tunkarar waɗannan mutane. Wannan abin takaici ne, domin a daga cikin waɗanda aka fi abin nan ya fi shafa akwai mata da ƙananan yara da kuma waɗanda suke ma na ƙasa su ne.
Ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ya buƙaci gwamnati da ta gudanar da bincike don gano hakikanin abin da ya faru. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.
A gaida Sale Shehu Ashaka. A can jihar Neja kuma malaman kwaleji ne suka shiga yajin aikin sai ba ta gani, domin rashin biya musu bukatunsu da gwamnatin jihar ta yi alkawarin yi a baya. Ga Mustapha Nasir Batsari da wannan rahoton.
A yanzu haka dai malamai da ma'aikatan makarantun gaba da sakandare a jihar Niger sun tsunduma wani yajin aiki har sai abinda hali yayi daga ranar Alhamis din nan. Makarantun da suka auka cikin wannan yajin aiki dai sun hada da kwalejin ilimi da fasaha da kuma kwalejin horon malamai, sannan da kwalejin koyon aikin gona da kuma kwalejojin koyon sha'anin kiwon lafiya da dukkaninsu mallakar gwamnatin jihar Niger ne. Masu yajin aikin dai sun ce gwamnatin jihar Niger ta gaza wajen biya masu bukatunsu da suka hada da na samar da kayayyakin aiki a makarantun da ma inganta azuzuwa ko kuma gine-gine a makarantun da kyautata albashinsu da suka hada da na karin girma kamar yadda wasu daga cikin shugabannin kungiyoyin makarantun suka bayyana a wani taron manema labarai.
Ni ne Adamu Aliu Zakari, Chairman Committee of Union of Niger State Owned Tertiary Institution. Ire-iren wa'annan makarantun ne da muke da su a jaha-jaha haka akwai su a federal. Don wa'annan batun salari ya sa suna guje mana suna koma wurarekin da za a biya su da kyau.
Albashin ku yayi kasa.
Albashin mu yayi kasa bisa ga ɗan uwan mu.
Wannan yaji aikin kun dibe wa'adi ne ko ko me matsayin shi?
Ai da mun na jindindin ne, mun janye ne wancan lokacin da su muka shiga wannan agreement. To mun janye lokacin nan mu tausaya ma gwamnati. An zo an waye gari su ba mu abin nan. Ina matsaya zai kasance tsakanin mu da gwamnati? An koma ana a'a ba za a yadda ba.
Nana Baba Haruna daga kolojin horar da malaman makaranta kenan mina. In fa ba a cika alƙawuran da aka yi mana akan yarjejeniya ba. Ita gwamnati ta sawa hannu. To shine muke bi. Saboda yanzu kaga ana maganar sabon ma albashi.
To kungiyar kwadagon jihar Niger dai ta ce ta goyi bayan yajin aikin, inji shugaban kungiyar kwadagon jihar Niger Comrade Yahaya Idris Indaku. Gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana kokarin shawo kan matsalolin da suka addabi manyan makarantun gaba da sakandaren na jihar Niger. Inji babban sakatari a ma'aikatar ilimi mai zurfi a jihar Niger Alhaji Yakubu Muhammad Bello. Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da 'yan kungiyar kwadagon Najeriya da kuma gwamnatin Najeriya ke tafka takaddama akan batun karin albashi. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
To madalla gaida Mustapha Nasiru Batsari. Kungiyar 'yan jarida mata a jihar Ekiti ta gudanar wa mata wani taron bita domin ilmantar da su kan illar cutar daji, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Hassan Umar Tambuwal.
Kungiyar 'yan jarida mata a jihar Ekiti ta shirya wa mata wata bita domin fadakar da su a game da illar cutar daji wato kansa. Uwar gida Fatima Bello ce shugabar kungiyar 'yan jarida mata a jihar Ekiti, ta jagoranci taron fadakarwar.
The purpose for this program is that we don't want cancer to shorten the life of women.
Uwar gida Fatima Bello ta ce makasudin wannan taron bita shine saboda ba mu son cutar daji wato kansa da gurgunta rayuwar mata. Ce kungiyar 'yan jarida mata ta Najeriya za ta ci gaba da yin taruruka don ilmantar da mata a game da hadarin kansa, ta yadda za su kula da kansu a cikin lokaci kafin cutar ta azzara. Wani kwararren likita na asibitin koyarwa da ke birnin Ado Ekiti, Dr. Fayos Adeojo, da ya halarci taron, ya ce babban kandagarki ga cutar kansa shine a gano ta da wuri. Dr. Fayos Adeojo ya kara da cewa da zaran aka gano cutar daji da wuri, kamar an yi kusa warkar da cutar ne. Mrs. Ogo Oluwa Ojo tana daya daga cikin waɗanda na halarci taron bitar.
With the little lecture we had here today, I know it's going to help us to know what is really really strong with our health.
Mrs. Ogo Oluwa Ojo tace a game da abin da ta jiya a game da kansa zai taimaka musu su inganta lafiyar su, kuma su san matakan da za su dauka don kaucewa kamuwa da cutar ta kansa. Mata daga sassa da dama a jihar Ekiti sun halarci wurin taron bitar. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa.
To a gaida Hassan Umar Tambul, yanzu dai a nan fasa da wannan waka kafin mu kai ga shirinmu na gaba.
Ya duniya kasane ya uwa daya, da bambanci a junanmu mu hada kai mu daina fada na addini ko na siyasa Najeriya kasa daya uwa daya uba daya da Hausa da Yarbawa da Ibo a Najeriya Najeriya kasa daya uwa daya uba daya Nigeria, kasa daya, uwa daya, uba daya. Hada tayi, mu bar zaminci, da bambanci. Nigeria, kasa daya, uwa daya, uba daya. Da Hausa da Yarbawa da Ibo a Nigeria, Nigeria, kasa daya, uwa daya, uba daya.
To wannan haka yake Allah ya kawo zaman lafiya a ƙasa da ma duniya baki daya. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe 3:17 na dare ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin Dr. Maryam Sani Ado. A wata hira da suka yi da wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir, likitar ta ba da dan takaitaccen tarihin rayuwarta. Ta kuma ce babban burinta a yanzu shine ta zama kwararriyar likita mai ba da shawarwari da ake kira consultant da turanci. Ga da yadda hirar su ta kasance.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yau kuna magana da Dr. Maryam Sani Ado, likita da asibitin Malam Amina Kano dake Kano, Nigeria.
Wani sashi?
Sashen Radiology Department, ma'ana inda ake scanning da su hoto X-ray.
To a takaice ba mu labari ga ina haife.
To ni Maryam Ado, an haife ni a Kano da take Nigeria, sannan kuma nayi makaranta a Sankori International School, nan nayi primary school, daga nan na ci gaba na je St. Louis Secondary School, a nan nayi secondary school ina, sai kuma nayi Bayero University Kano inda na karanci medicine.
Shi medicine din course nake so ki karanta kenan?
Eh, dama shi nake so na karanta, baba na likita ne, so tun ina karama abin yana burge ni, ina so in zama likita, so shine.
Hashin farko kika samu ko sai da aka yi kin yi post UME da jam?
Alhamdulillah, lokacin mu ba a post UME, ina yin jam first attempt, sai Allah ya taimake ni, sai na ci, sai na fara immediately.
To da aka fara karatun?
Eh,
akan hanya an yi tuntuɓe ko ya tafi?
To alhamdulillah, Allah mun gode maka gaskiya, ba wani tuntuɓe da za a ce, saboda maybe abin da nake tunani akwai interest, so interest din nan shi yake sa nake ganin duk wata wahala ba wahala ba. Duk abin da kake da interest, duk wahalar shi ji za kai babu wahala, amma in ka ci zarabawa dai shi kake manta wahalar.
Eh, akan ce karatun likitanci yana da dan wahala. to ke bai baki wahala
ba a'a wahala kan tabbas daban yake da sauran karatu saboda wasu zasu je biki zasu je suna zasu je taro kai kan ana hakuri maka duk ba a yi da kai a'a sai dai dai ku sai kuna hutu kuma hutun ku ba shi da yawa duka session din ku so hutun ba yawa
to banda wannan shi akwai wasu irin wani kalubale da kika
gaskiya banda wannan ni kan babu wani kalubale saboda lokacin ba yaya babu mai gida so ban yi aure ba sai da na gama medicine
sai ke gama karatu
sai da na gama medicine tukuna ne aure
to bayan aure bayan kin gama karatu kin fara aiki shi ma along the way ba fuskanci
alhamdulillah babu matsala duka dai abin nan gaskiya abin nan addu'a ne wallahi in kana addu'a zaka ga matsala ba ni kan alhamdulillah tsakanina da ubangiji sai godiya Allah ya sani ina yin addu'a ina roƙon shi sauƙaƙa min to kuma alhamdulillah ina ganin
sauƙi ya mu'amala tsakanin ku da nurses tunda dole za ku yi mu'amala
eh tabbas
kin ce suka rena
eh mu gurunmu da yake radiology department ne ba mu da matsala da nurses saboda ba mu kwantar da mutane
so ba ku kwantar da su amma ana zuwa a scan
so alakan mu da nurse ba ta da yawa muna da nurses din amma kuma haduwar mu da su ba ta da yawa da za a yi ta rigima ba kamar inda za a kwantar da su mu ce su kula da su ba su kula mana da su
to yanzu ina batun biki bayan an gama duk ana zuwa su biki da sauransu
a yanzu kan alhamdulillah duk da dai yanzu ma kana aiki kana ci gaba da karatu ne saboda akwai eh zaka specialize a ba huta ba tukun zaka specialize
radiology
eh Arida Aisha sa soft wannan na dauka wannan radiology ne is a specialty na medicine so na dauke shi ne ina specializing ana so still ana karatu ana zuwa jarabawa so amma dai kafi samun time din yin abubuwa ba kamar kafin ka zama likita ba
babban
buri na yanzu in zama consultant yanzu a yanda nake
din yanzu karatun nan za a tafiya ba za a huta ba sai
an kusa a kare shi insha Allah zuwa shekara da zamu shiga za a gama in Allah ya yarda
banda yake THC ina kuma ake aiki tunda likitocin nan
akwai amurtala
sun cika salama ba
okay to eh okay wai ni kenan kike nufi a to ni kam saboda mace sai gaskiya Aminu Kano kare nake yi
na cikin ce mutala yanzu
na dauka kina nufin inda ake aiki binda likitoci
sai aiki wani private clinic
a gaskiya da dai nayi aimikyo amma na dina
me yasa aka dina
saboda na ga ban da time sosai ina takura kaina
wani irin shawara zaki ba mata musamman akan ilimi
to gaskiya mata mu tashi tsaye wallahi in kina da ilimin ki baki da matsala sai kawai shine abin zan yi ta in kina da ilimi baki da matsala ta ko ina so ilimin abin nema ne a tashi medicine din ma in shi ake so karfu tsorata da wahala duk wani abu in ka ga ya Allah mai sauki ne saboda haka zai zo da sauki da Allah a dake da neman ilimin na ƴaƴanmu mu taimaka musu abin da ya kamata iyayenmu Allah ya saka musu da alkai su ne jugo suna taimakon mu masu yanzu ma mai gida Allah ya saka musu da alkai so mu tashi mu ta addu'a muna cewa iyayenmu muna so mi za su taimaka mana mazajen mu su ma Allah ya dora akan su ta taimaka mana zamu ga komai ya zo da sauki zama a gidan nan ba shine ba
ma sauraro anan muka kawo karshen shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su musamman baraka bashir da ta yi wannan hirar da Miss Julie Gresham da ta taya na hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
kuma da lagaida Maryam yanzu kuma ga Daula Salim da sharhin jaridan Amurka
sharhin jaridan Amurka a cikin sharhin jaridan Amurka na wannan makon zamu fara ne da jaridan Washington Post inda aka rubuta labarin kalaman da shugaban Amurka Donald Trump ya yi game da sauya dokokin da suka shafi ƴancin zama ɗan ƙasa ga jariran da aka haifa a Amurka. Wannan ya janyo wata irin gagarumar siyasa a tsakanin ƴan siyasa da sauran masu faɗa a ji a ƙasar. A ranar Laraban wannan makon ne shugaba Trump ya sake nanata cewa dokar da take baiwa ƴaƴan baƙin haure da akan haifa a Amurka damar zama Amurkawa doka ce da ya kamata a canja ta. Saboda asarar miliyoyin dalolin da take janyo wa kasar kuma ba ta yin adalci ga haifaffun ƴan kasar na asali shugaban ya ƙara da cewa a duk faɗin duniya Amurka ce kawai take baiwa mutane damar zama ƴan kasar ta dan kawai an haife su a cikin ta har ya nuna cewa wasu kasashe kamar su Australia, Burtaniya, Faransa da India da kuma Ireland duk sun canja irin wannan dokokin Sai dai kuma manyan jigogin siyasa na Amurka da dama ciki har da kakakin majalisar wakilai Paul Ryan duk sun bayyana adawarsu da wannan matakin da Trump ke so ya dauka. Yanzu sai mu leƙa jaridar Express ta Maryland inda aka wallafa labarin wasu 'yan caca su 11 da suka yi wa kansu lakabi da Awaisin 11 inda suka kwashe dala Amurka miliyan 1 a wata babbar cacar garin jihar Virginia. Ɗaya daga cikin su mai suna Gen Kim dan Alintin wanda shine ke saya masa tiket a kowane mako kuma wasu daga cikin su sun kasance abokanai tun shekaru 40 da suka wuce. Yanzu haka sun shirya yadda za su raba kudaden a tsakanin su. Sai daga ƙarshe bari mu je jaridar Richmond Times ta Virginia inda aka rubuta labarin wasu 'yan mata su biyu ya da kanwa da aka gagawar su a wani teku na birnin New York a wannan makon bayan an dade ana neman su. Matan dai 'yan asalin kasar Saudi Arabia ne kuma mazaunan jihar Virginia. Ɗaya daga ciki 'yar shekaru 22 mai suna Rotana Fari, ɗaya kuma 'yar shekaru 16 mai suna Tala Fari. Har yanzu dai 'yan sanda na kan binciken gano yadda aka yi suka mutu da yadda aka tsinci gawarsu a tekun birnin New York bayan a garin Virginia suke zaune da iyayensu. Ofishin jakadancin Saudi Arabia da 'yan sandan Amurka na aiki hannu da hannu domin yin bincike akan wannan lamarin. Sharhin jaridan Amurka ku saurara na wannan makon, Dauda Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa mu huta lafiya.
A gaida Daula, yanzu kuma sai kaɗan daga cikin wasu rayu da kuma sauraki kira ta waya kuna ajiye mana bisa na'ura.
Assalamu alaikum sashen Hausa BAE, sunana Alhaji Umar Dangara, Chief Grader Operator Ministry of Work, Lagos State, Nigeria. Don Allah BAE ku isa mana wannan sako ga mutanen Zamfara. Sun shaida ma duniya cewa za su yi shari'a da Alkur'ani mai girma. Sun yi wasa da Alkur'ani wanda ma a jagoran cewa za a yi shari'a musulunci a Zamfara. Turan da ya auri karamar yarinya ya shige Abuja ba kuma jin duniya ta ba, duk da gefen da gare ya aske shi to Alkur'ani ba a wasa da shi.
Assalamu alaikum, da farko sunana Aminu Sani na kungiyar da ke da zaman kuma ta dabi da ta rabu kare Najeriya. Dan san da wannan sado da yan Boko Haram da suka kuma kwace amfanin gonar mutane a yankin Jihar Adamawa ko ma ka san masu noma a kuma ta gina ta kai wani mataki na gaggawa a cikin kan tsaro a nan wurare da aka ga manoma su yi noma domin su sami gina ta kai kan ka ko fatan jami'an tsaron mu za su kawo kai wannan lamarin na dan hadda a kafin Najeriya da ke da.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, magana Umar Kishi da Sabo Uwa Katsina. Tsara hakika game da bakin haure ko an da suke kokarin shiga Amerika da kuma bakin haure da ke kokarin barin kasashen su na Afirka saboda dalilai da yawa. Zan iya wannan dokon koma baya ne da kasashe masu tasowa saboda yau da ya kaji an ce wani daga Birtaniya ko daga Amerika yana so ya ji koko na kawai su Najeriya.
Toma da la yanzu kuma ga Baba ya da mana da labarai amma wannan karan a takaice.
Afghanistan tana ci gaba da fuskantar rashin nasara akan Taliban a cewar masu sa ido na Pentagon. Suna cewa yanzu Kabul tana rike da iko ko kuma tana da tasiri ne akan kashi 56 cikin 100 na gundumomin kasar. Wannan ne matsayi mafi karanci tun lokacin da mai bincike na musamman akan shirin sake gina Afghanistan ko kuma sigar a takaice ya fara bibiyar gano yawan gundumomi da gwamnati take rike da su tun cikin watan Nuwamban shekarar 2015. Wannan alƙaluman na nuna dabarun da shugaban Amurka Donald Trump ya dau ya sanar akan Afghanistan a ranar wato watanni 14 da suka wuce kwadiya bata biya kudin sabulu ba.
Toma da lama sauraro anan makakashen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Hawa kuma kar a manta za a ziyarta shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na boahausa.com da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Baba Yakubu Kirin da ta gabatarwa, sai kuma Salamun Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau John Ellison, ni Sarfil Hashin kuma ke cewa sai Allah ya kara hada mu. Assalamu alaikum.